بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، كفو مش ذكرته كدكدا منتا إن شاء الله دقونا مجلسي سيكم وبايا سلام الله سلامكم هدوا علي لذا مكينا أن يسألنا لنا الثلاثة كو لذا ما laraba ta sama a binnan asabar ta mai biye ma wannan ta sati na gaba za mu fara karatunmu asabar ta farko bayan sallar da fatan Allah maɗaukakin sarki ya karɓi ayyukanmu na alkhairi. Allah maɗaukakin sarki ya ba mu waɗanda suka samu damar zuwa aikin hajji yin aikinsa cikin lafiya da cikin koshin lafiya. Allah maɗaukakin sarki ya dawo da su gida lafiya, mu kuma da muke nan Allah maɗaukakin sarki ya karɓi ayyukan mu na alkhairi da za mu yi a cikin waɗannan kwanaki. Allah kuma maɗaukakin sarki ya samu cikin wata ƙa'o waɗanda yake ‘yantawa daga wuta a cikin waɗannan kwanaki masu albarka. Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala, kamar yadda muka yi fara bayani a wancan satin ko a wancan majlisin, yana magana akan abin da ya shafi al'ubudiyya, abin da ya shafi bauta. Yana nuna mana cewa dukkan nassoshi na Al-Qur'ani da sunnar Annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama suna tabbatar da cewa al'ubudiyya din nan ta kunshi addini gaba daya, kuma zamantowarka abdul lillahi bawan Allah wani matsayi ne gagarumi, wani matsayi ne babba wanda ba kowa yake samun wannan mataki ba. Allah maɗaukakin sarki ya sifanta safwata khalqihi, mutanen da suke zababbu cikin halittarsa, mutanen da suke tatattu cikin halittarsa, Allah maɗaukakin sarki ya sifanta su da wannan matsayi na al'ubudiyya, matsayinsu na bayin Allah, inda yake cewa ainan yashrabu biha ibadullahi yufajjirunaha tafjira. Wato Allah maɗaukakin sarki yana sifanta bayinsa waɗanda suka samu shiga aljannarsa, suka samu shiga gidan rahamarsa, da cewa za su samu wani marmaro na ruwa a gidan aljanna, waɗanda bayin Allah ibadullahi suke sha daga wannan marmaro. Biha anan bi ma'ana minha, biha anan ma'anarta minha, yashrabu biha ay minha ibadullahi, bayin Allah yufajjirunaha tafjira, suna ɓuɓɓugo da wannan ruwa daga ƙasa, ɓuɓɓugowa mai yawa. Haka nan yake cewa wa ibadur rahman, bayi na Allah mai rahama, allazina yamshuna ala al-ardi haunan, waɗanda suke tafiya cikin nutsuwa a doran ƙasa ba bisa girman kai ba ko ƙafafa. Wa idza khatabahumul jahiluna, idan wawayen mutane suka yi musu magana ta wauta, qalu salama, sai su ce da su salaman salama, wato mu 'yan zaman lafiya ne ba 'yan tada zaune tsaye ba. To wannan sifa ce ta bayin Allah da Allah ya tafaɗa cikin ayoyin da suke gaba, kuma ya kirawo su ibadur rahman, sai ya ba su wannan mataki na al'ubudiyya. Sannan a lokacin da shaidan yake cewa Ubangiji, rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ardi wa la ughwiyannahum ajma'in, ya Ubangiji, a dalilin batar da ni da kai, la'uzayyinanna lahum, kunga sai ya ce a dalilin batar da ni da kai, wato wannan alama ce ta cewa ya taɓe wanda ba zai dawo baya ba, wato shi ba shi ne ya taɓe ba, a'a Allah ne ya taɓar da shi, Allah ne ya halaka shi. Wannan shi ne abinda malamai suke cewa al-ihtijaju bil qadar, mutum ya yi abu ya ce ai kaddara ce, wato haka Allah ya so, ba dan haka Allah ya so ai ba zan yi ba. To wani alama ce ta cewa ya shiga mazhaba ta iblis da ya tashi sai ya ce rabbi ma agwaitani, saboda batar da ni da kai, kaga kenan shi ba shi ne ke da laifi ba, Allah ne ya batar da shi. Shi yasa aka samu wasu samari a Masar waɗanda suka ce su bayin shaidan ne, kuma shaidan za su bautawa, saboda haka suka rungumi ibadatu shaitan, ana ce musu abadatu shaitan, su suka ce shaitan za su bautawa.
to kace saboda shedan din nan an zalunce shi an cuce shi an masa zalunci yaya yana da hujja a gaban Ubangiji amma Allah ya karba hujjarsa. Allah ya ce me yasa ba za ka yi sujjada ba, yace khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin, aini da wuta kai ni shi kuma da tako kai shi, wuta kuma ta fi tako. Har ma wani yake cewa iblisu afdalu min abikum adama fatanabbahu ya ma'shar al-ashrari an-naru unsuruhu wa adamu tinatun fat-tinu la yasmutu huwa an-nar. Yace ya ku ɗan iska, iblis ya fi ubanku adamu martaba, domin shi asalinsa wuta ce, ubanku adamu kuma asalinsa tabo ne, ina tabo ya kai ga wuta. To saboda haka suka ce ai an zalunci iblis, an zalunci shaidan, kuma Allah ya ki sauraren tubansa, ya ce ma ya la'ance shi har alkiyama ta tashi, kaga kenan ba magana ne tuba a karba. Haka suka zama so abadatu shaitan ne, so shaitan shine abun bauta a gurin su. To duk wanda zai yi ihtijaji bil qadar lahu nasibun min mazhabi shaitan, wanda zai yi hujja da kaddara, ya zama yana hujja da kaddara, to yana da wani nasibi na mazhaba ta shaitan, yana da wani nasibi na biyar mazhaba ta shaitan. Allah yana kaddara abubuwa amma kuma ya ba wa dan adam kuma zabi, imma shakiran wa imma kafura, inna hadaynahu sabila imma shakiran wa imma kafura, inna hadaynahu sabila imma shakiran wa imma kafura. Allah madaukakin sarki ya dora dan adam bisa tafarki, ya nuna masa hanya ta kwarai, kamar yadda yake ba wa hadaynahu najidai, ya nuna wa dan adam hanyoyi guda biyu, ta kirki da mara wacce ba ta kirki ba, imma ya bi hanyar kirki ya zama mai godiya ga Allah, imma ya bi hanyar banza ya zama kuma mai butulci ga Allah. Saboda haka Allah ya bar wa dan adam wani nau'i na zabi, na ya zabi hanyar da yake so, kamar da yace fa man sha'a falyu'min wa man sha'a falyakfur. Saboda haka mutum yazo ya ce shi a hanyar da yake bi tabbata hirka sashi Allah yayi, kaga wannan akwai zalunci ga Ubangiji, akwai zalunci. Saboda haka iblis ya fara hujja da kaddara, fabima aghwaytani, saboda batar da ni da kai, la uzayyinan da lahum fil ardi, ni kuma sai na kayata musu rayuwa ta duniya, wala ughwiyannahum ajma'in, kuma sai na batar da su baki ɗayan su. Kaga anan kuma sai ya jingina batarwa zuwa ga kansa, aida sai ce sai su ma ka batar da su, amma sai jinki da abin zuwa ga kansa, domin a nan majali ne na tahaddi, majali ne wani fage ne na kalubale. Saboda haka sai ya nuna shi ne zai yana kalubalantar Ubangiji shi kuma ya ceto. To shi kansa iblis sai ya yi sauri ya yi togatiya, domin tabbas ya san wannan kalubale ba zai ci shi ba, sai ya ce illa ibadaka min humul mukhlasi, sai bayinka waɗanda suke tsantsanta bauta gare ka, masu aiki da ikhlasi. Saboda haka sai ya togace bayin Allah, sai ya jingina musu, kuma sai ba su wannan suna, ya ba su wannan adireshi, ibadaka bayinka. Ashe kaga ba karamin matsayi bane, suna cikin group din da shi kansa iblis da yayi kalubale sai da ya togace su. Haka nan Ubangiji ya ce inna ibadi laysa laka alaihim sultanu illa man ittaba'aka min al-ghawi, bayina kaga anan ubudiyya ce khassa, ba ubudiyya bace amma, ai kowa bawan Allah ne. To amma anan bayin da yake nufi ba mazhaba ce ba kankanuwa ba, sai bayina, wannan ba kada wata hujja ko wani iko akan su, illa man ittaba'aka min al-ghawi, face waɗanda suka bi ka daga cikin batattu, waɗannan su zaka iya batarwa, amma banda bayina waɗanda suke masu ikhlasi. To haka nan su ma mala'iku waɗanda la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun, Allah ya sifanta su da wannan muqami na ubudiyya. Allah ya ce wa qalu ittakhadha ar-rahmanu walada subhanahu bal ibadun mukramun, waɗanda suka ce mala'iku ƴaƴan Allah ne, Allah madaukakin sarki yace subhanahu sarki ya tabbata ga ubangiji bal ba ƴaƴa bane ga Allah ibadun mukramun bayi ne waɗanda suke an karrama su an ba su matsayi an ba su daraja bayi ne masu daraja kaga sai Allah madaukakin sarki ya bawa mala'ikunsa wannan muqami na ibadun ashe kaga ba karamin muqami bane la yasbiqunahu bil qawli wa hum bi amrihi ya'malun ba sa magana sai wace Allah madaukakin sarki ya umarce su da ita ba sa rigayarsa da aikata wata magana sannan kuma da umarninsa ne suke aiki ya'lamu ma baina aidihim wa ma khalfahum Allah ya san abin da yake gaba gare su da abin da yake bayan su wala yashauna illa liman ittaba kuma ba za su yi ceto ba sai ga wanda Allah ya yarda su yi cetonsa wa hum min khashyatihi mushfiqun kuma masu masu tsoro ne masu razana ne masu fargaba ne saboda tsoron da suke wa ubangiji haka nan Allah ya ce wa qalu ittakhadha ar-rahman walada suka ce ubangiji ya riki da bal ji'tum laqad ji'tum shay'an idda kun zo da wani abu wanda yake mai girma mai muni kwarai da gaske takadu samawati yatafattarna minhu abinda sammai suka kusa su tsatsage saboda girman magana da muninta wa tanshaqqu al-ardu qasa ma tsage wa takhirru al-jibalu hadda duwar watsu su rushe su dike su zama gari an da aulur rahmani walada saboda sun ce Allah yana sun yi wa Allah da awar yana da da wama yanbaghi lirrahmani an yattakhidha walada kuma bai dace ga Allah mai rahama ya riki da ba in kullu man fis samawati wal ardi duk wanda yake cikin sammai da wanda yake cikin kasa illa atir rahmani abda fati ya zo wa ubangiji ranar gobe kiyama yana a matsayin bawa yana a matsayin bawa laqad ahsahum wa addahum adda Allah madaukakin sarki ya kididdige bayan sa gaba daya ya san adadin su wa kulluhum atihi yawm al-qiyamati farda kuma kowa shi kadai yadda yazo duniya shi kadai haka zai je wa ubangiji shi kadai anan kaga Allah madaukakin sarki sai ya fadi bayi gaba daya bi ma'ana al-ubudiyya ta gaba daya wa kulluhum atihi yawm al-qiyamati farda in kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahmani abda kaga na ubudiyya ce ta gaba daya duk wanda yake kasa da duk wanda yake sama sai ya je ga ubangiji yana mai a matsayin bawa sannan Allah madaukakin sarki ya fada game da annabi Isa alaihi salam wadanda mabiyansa suka yi da'awar shi Allah ne ko kuma shi dan Allah ne Allah madaukakin sarki yace in huwa illa abdun an amna alaihi wa ja'alnahu masalan li bani isra'il shi ba wani bane face bawa kaga Allah madaukakin sarki sai ya sifanta shi da ubudiyya shi ba wani bane face bawa da muka yi wa ni'ima muka aiko shi muka bashi matsayin manzo waja Allahu masalan kuma muka sanya shi abin koyi abin misali li bani isra'ila ga ayi isra'ila wali hadha qala annabi sallallahu alaihi wa sallama fil hadith sahih saboda haka annabi sallallahu alaihi wa sallama a cikin hadisi sahihi wanda al-imam al-bukhari ya ruwaito daga abdullahi dan abbas radiyallahu anhu shi kuma daga umar dan khattab yace ya ji annabi sallallahu alaihi wa sallama yana cewa la tutruni kama atratin nasara isa ibn maryam kada ku kuzuzuta ni kada ku wuce gona da iri wajen yabona kamar yanda nasara suka wuce gona da iri wajen yaban isa dan maryam fa inna ma ana abdun ni bawa ne fa qulu abdullahi wa rasuluhu ku ce bawan Allah manzon Allah wannan shine iya matuƙa yabo da zaka yi wa annabi sallallahu alaihi wa sallama wanda kuma annabi sallallahu alaihi wa sallama ya fi yarda da shi duk wani yabo da zaka yi wa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da kowace irin kalma kuma bayan abin da shi ya fi so ya fi zaba ya fi yarda da shi abin da ya fi so ya fi zaba abdullahi wa rasuluhu shi yasa har kullum ya zamana a rayuwarsa kokari yake ya dora al'ummar ta bisa saiti su zamo alaƙar su da shi alaƙa ce ta mabiya wani annabi da Allah madaukakin sarki ya aiko shi da wani saƙo wanda zai zama cikamakin saƙonnin annabawa gaba ɗaya kuma ya kare dukkan wani ya kare tauhidi daga dukkan wani abun da zai sa ya samu tangarda saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya fara kange tauhidi daga kankin kansa kada ya zama shi da Allah ya aiko ya zama fitila da za ta haskaka duniya ta kawar da duhu da datti da kazanta ta shirka, ya zama kuma shi ne kofar da za ta kai ga mutane zuwa ga shirka. Ya yi kokarin rufe wannan kofa ruf tun a rayuwarsa. Saboda haka ya bar mana hadisai masu yawa waɗanda suke tsawatarwa da nusantar da al'umma akan cewa kada su yi azarbabiya kamar yadda waɗanda suka gabace su na al'ummar Nasara suka yi dangane da Annabi Isa. Don haka idan wani ya zo ya ce da shi masha Allahu wa shi'ta, in Allah ya so kaso Annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi fushi a lokacin ya ce kada ka ƙara faɗan wannan qul masha Allahu wahda, ka ce in Allah ya so shi kadai. An zo gaban Annabi sallallahu alaihi wasallama ana cewa da shi anta sayyiduna, ya ce as-sayyidu huwa Allah. Suka ce wa a'zamuna fadlan wa ajdaluna ata'an, annabi sallallahu alaihi wasallam yace qulu bi qawlikum aw bi ba'd qawlikum wala yajri wala yastahu yanakum ash-shaytan, ku dai fadi abinda ku saba fada amma kada ku yadda shaydan ya ci galaba akan ku. Sauraka annabi ya ja musu kunni kada su zuguguta shi har shaydan ya ja su fada abinda Nasara suka faɗa game da Annabi Isa alayhi salam. Saboda haka Annabi sallallahu alaihi wasallama yake faɗar wannan hadisi wanda Sayyidina Umar ya faɗe shi akan minbari. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce la tusruni kama atratin Nasara Isa ibn Maryam. Ibn al-Arabi al-Maliki yana cewa wannan la yalzamu min hadha an-nahy an yakuna fi hadhihi al-umma من يقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الله أو ابن الله أو ثالث ثلاثة. بعدول أن النبي صلى الله عليه وسلم يفعل وأنما قنا أنا نفس أتكلم وأن الأمة كنا أقول وأن زي شيء النبي صلى الله عليه وسلم شيني الله قوي شيء شيني أن الله قوي شيء نعم أي باب وأن باب وأن كيف تقول شيء النبي شيني الله قوي شيء أن الله قوي نعم أكودي باب وأن تو أما وأن ishara ce kamar yadda suka ce magana ce da take nuna Annabi sallallahu alaihi wasallam yana nufin dukkan wani abu da zai sa a wuce matsayin da Allah ya aje shi a shi na ubudiyya, a dauke shi a kai shi matsayin rububiyya bai yadda ba. Don haka ba wai yana nufin alfas din ba, ba wai yana nufin idan ba ku ce Annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ba, ba ku ce da shi dan Allah ba, ba ku ce da shi ɗayan uku ba, to ku faɗa masa duk abin da kuka so, ba wannan ake nufi ba. Shi yasa mai al-Burda lokacin da yace da ma da athun nasara fi nabiyihim wa hukum bima shi'ta madhan fihi wahtakimi, da ya faɗi wannan baiti sai ya saki akalar bakin sa kuma, domin a tunanin sa ai in bai ce in bai yi irin yadda kristoci suka yi ba to zai yi duk abin da ya ga dama. Saboda haka sai ya saki baki a cikin waƙasa ta al-Burda. Al-Burda shahararriyar waka ce da aka sani ta madihu yaban Annabi sallallahu alaihi wasallama. Tsohuwar waka ce kuma shahararriya, tsohuwa ce in ka kwatanta ta da su 20 ne, domin wanda ya rubuta ta Muhammad ibn Sa'id al-Busairi ya rasu tun hijirar Annabi sallallahu alaihi wasallama tana shekara 195 daga cikin karni na 8 kenan. Mutumin Busir ne, Busir cikin kasar Masar ne. Wannan mutum Muhammad ibn Sa'id ba malami bane, ba malami bane, ba wani faqihi ko muhaddisi ko wani abu ba. Kai amma yadda masu rubutun tarihi suka rubuta, mutum ne ba ma da aka san shi wani mutumin kirki ba, ko wani salihi ko wani wali, duk ba wannan bane. Kusan ma an san shi a lokacin sa mutane suna sun tsane shi sosai, saboda mutum ne bazi'ul lisan, wato yanzu da ya dudura mashar. Akwai wata waka da ya dudura wa matarsa ashar, waka bata da dadin ji yana cewa ita tana tuhuma shi baya gamsar da ita. To sannan ko mutum ne wanda yake kasiru su'alin nas, yawan bara, bala'in bara da yawan roƙo da naci. An karanta a Fawatil Wafayat na Ibn Shakir, na Muhammad Ibn Shakir al-Kutubi, akwai tarjamar sa a ciki. akwai diwanin sa da wani ya haƙa ya yi tarjama sa ciki, zaka ba wani salihi bane ko wani wali ko wani abin nan har ake ta wani rawar jiki, ba ma malami bane. Don haka dan yayi barabadiya kaga duk ba za ka yi mamaki ba. Mawaki ne a cikin waƙar sa ma akwai inda yake ishara, ba zan iya tuna baitin ba, cewa yana fatan wannan waƙar da ta yi da yayi Allah ya gafarta masa irin zulubbansa da yayi a rayuwarsa, banda waƙa da hidima da yayi taya mutane ba abin da yayi. Hidima shine irin harkar bara da zai yi ta yi, kaga duk wanda zai bara sai ya zubar da mutuncinsa. Dan akwai inda ma yake zaton ko shi dan kasancewarsa ya fi saban Allah zai fi samun rahmar Allah. Kaga ai ba jahili ba, ai ba wanda zai wannan tunani, ka ce wanda ya fi saban Allah shi zai fi saban. La'alla rahmata rabbi hina yaqsimuha ta'ti ala hasabil isyan fil qasam. Wannan cikin alburda ake karanta a matsayin wani abu mai kyau. La'alla rahmata rabbi, ce wa la'alla rahmar ubangijina hina yaqsimuha, lokacin da yake rarraba rahmar, ta'ti ala hasabil isyan fil qasam, gwargwadon laifinka da sabanka da kangare wa ka gwargwadon samun rahmar da zaka yi. Kaga ba sai zama kangararru ba. Wa rahmati wasi'at kulli shay fa sa'aktubuha lil ladina yattaqun wa yu'tuna az-zakat wal ladina hum bi ayatina yu'minun al ladina yattabi'una ar-rasula an-nabiy al-ummi. Kaga Allah abinda yake faɗa daban, cewa rahama ta tayar wasu komai, amma zan rubuta ta ga lil ladina yattaquna, ga waɗanda suke tsoron Allah suke taqawa. Taqawa shine kangarewa. Shi ko yana ta'ti ala hasabil isyan fil qasam, to kaga in ba jahili ba wanda ba karanta Qur'ani, ai ba wanda zai irin wannan tunani. To saboda ya riga ya ce da ma da athun nasara fi nabiyihim wa hukum bima shi'ta madhan fihi wa ihtakimi, da ya kawar da waɗancan abubuwan da yake zaton su kadai annabi ya hana, sai ya tafadar abubuwan da ba su dace ba. Yake cewa daga cikin irin abin da yake cewa inna min judika dunya wa dharrataha wa min ulumika ilma al-lawh wal qalam, yake sifanta annabi sallallahu alaihi wasallam cewa duniya da lahira duk kyautar ka ce. Allah kuma me yake ce mana? Wa inna lana al-akhirata wal ula, duniya lahira da duniya da lahira duk tamu ce, inji Allah. Shi kuma ya ce kyauta ce kuma ma minni, wato wani bangare ne. To kaga alqur'ani abinda yake ga mana daban, zusairi abinda yake ga mana daban. Sannan wa min ulumika ilma al-lawh wal qalam, daga cikin iliminka akwai ilimin lauhul mahfuz da qalamul qudrati. To kaga kenan ba abin da ya barwa Allah, shi kuma Allah bai ilimin sa kenan. Idan wanda ya zama minni, min wani bangare na ilimin sa, Allah yana gaya mana annabinsa sallallahu alaihi wasallama ya fada wa mutane, walau kuntu a'lamul ghaiba lastakthartu min alkhair wa ma masani as-su, da na san gaibi da sai taiwaita alkhairi kuma ba zan taba shiga inda zan samu matsala ba. Saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam koyarwarsa daban, abinda shi kuma alburda yake faɗa a kansa daban. Alburda baiti 160 ne, duk da cewa an yi ta yin ƙare-ƙare, wasu ma da yake abu ne baya da wani hurumi. An karɓe ta, wasu sun yi mata shuru, an yi ta mata sharhi, domin an kuzuzuta ta, shi da ya rubuta ta, wai ya rubuta ta lokacin da ya samu abin nan ɓangaren jikinsa ya shanyi paralyze. To shi ne sai ya rubuta wannan ƙasida, yana neman annabi sallallahu alaihi wasallama ya cece shi ya ba shi waraka. To shi da wai sai ya yi mafarki annabi sallallahu alaihi wasallama, sai ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam a mafarki, shine annabi sallallahu alaihi wasallam ya jefa masa gwadansa. Daga nan aka samu kalmar burda din, sai ya jefa masa gwadansa. Shikenan da safe yana tashi sai ya ganshi ya warke, yana ta tsalle-tsallensa ya warke, yana yawo, sai suka gamu da wani sufi. Sai sufin ya ce, ai na yi mafarki jiya, muna zaune a halaran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, aka zo aka rera wannan waƙa taka ta alburda, sai manzon Allah ya dan rausaya. To daga nan suka samu kalmar burda din, amma shi da ya rubuta a masa sunan da ya sa mata alkawakibud durriya fi madhi khairil bariya, wannan shi ne sunan da shi Muhammad ibn Sa'id al-Busairi ya sa mawaƙar. Su ko mutane da suka ji kissar gwado, shi alburda din shi ne gwado, sai suka ce ita ce gwadon ma gaba ɗaya. Sai idan mutum baya da lafiya sai ya dinga karanta ta, ko ko a rubuta masa a ruwa ya sha, ko a yi laya ya daura a jikinsa, har ta kai wasu suna daukan kowane baiti akwai maganin da yake yi, kowane baiti yana da magani, kaga magani 160 kenan. To saboda haka suka yi ta kamba mata, alhalin a ciki kuma ya kauce wa nahajin Annabi sallallahu alaihi wasallam, ya kauce wa nahajin Annabi sallallahu alaihi wasallam. Baiti na farko zuwa na 34 yana magana akan shauƙin sa zuwa Madina birnin manzo, ya zauna a can yayi waye. Baiti kuma daga 35 zuwa 139 nan kuma shine abin nan a gwaran madihu din yaban Annabi ne, tun daga haihuwarsa da mu'jizozinsa da waye da waye har zuwa wafatinsa. Baiti kuma daga na 140 zuwa na 160 kuma yana magana ne akan abin da ya shafi shi kansa, da irin yake kira irin asabawa zuciya, wa khalifin nafsa wa shaytana wa asihima wa inhuma mahadaka an-nusha fatahimi wa nafsu ka at-tifl in tuhmilhu shabba ala hubb al-fitami wa in tuftimhu yanfati ala hubb ar-radai wa in tuftimhu yanfatimi, da sauran irin su da yana da nuna cewa asabawa shaytan, asabawa iblis, asabawa san rai. To kuma ya shigo maganar Annabi sallallahu alaihi wasallam, ya cece shi, ya yi masa abin nan, yake cewa ya akramal khalqi ma li man aluzu bihi siwaka inda hudus alhadith al'amam, ya akramal khalqi, ya mafificin halitta, ba ni da wani wanda zan fake a gurinsa in bala'i ya sauka, wata annoba ta sauka, sai kai, ba ni da wanda zan fake a gurinsa. Wannan magana ta saba tauhidi. Amman yujibul mudarra idza da'ahu wa yakshifu as-su, waye Allah ne. Shi kuma yana cewa kwata-kwata babu sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Kaga Annabi sallallahu alaihi wasallam ba zai karbi wannan ba, wanda aka ce masa masha Allah wa shi'ta, yayi tsawa, bare wani yazo ya ce shi in wani bala'i ya sauka ba inda zai fake, sai ga Annabi sallallahu alaihi wasallam ba zai karbi wannan daga wajensa ba, ba zai taba yadda da wannan shirkan ba. Wanda zai irin wannan shirka ya doge a gaban a gurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, za a iya kashe shi a matsayin wanda ya ridda. To da wasu maganganu na jahilci, yanzu kamar inda yake cewa wa inna li minka zimmatan bi tasmiyati Muhammadan wa huwa awfa al-khalqi bi zimmi, ya rasulullahi ina da alkawari a wajen saboda sunana kuma kai ka fi kowa cika alkawari. To ina ya samu cewa dan sunan shi Muhammadu dole manzo Allah ya yi masa wani abu? Akwai waɗansu wanda suke sun fi kowa gaba da addinin musulunci a cikin ƙasashen Larabawa, da suna nan duk sunansu Muhammadu. Shi kenan da an sa maka Muhammadu, sai ka ce kana da wani alkawari, sai manzo Allah ya tuka maka? To kaga in ba jahili ba wanda zai fake da sunansa, kawai ya ce sai manzo Allah ya biya masa wata bukata. To haka baitocin suke tafowa a cike da jahilci. To amma wanda yake ana karantawa ido a rufe a makance, ana dai cewa yabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kaza kaza kaza, shikenan sai zamana ba a tintintini akan me yake faɗa, akan waɗanne irin maganganu yake yi. To kaga waɗannan irin maganganu sune manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake tsawatarwa an la tutruni kama atratin nasara Isa ibn Maryam, kada ku kunzunta ni. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallama maqamul ubudiyya din nan shi yafi komai a gurinsa, shi yasa Allah ma madaukakin sarki idan ya zo fadar wani wata babbar baiwa da martaba da ya karrama Annabi sallallahu alaihi wasallam da ita, sai ya kirawo shi da sunan bawa, saboda wannan suna shi zai dace da wannan karramawa da aka yi masa, ya zama bawan Allah a wajen Isra'i, a wajen wahayi, a wajen da'awa, kamar yadda Sheikhul Islam yake faɗa ana. Shi kuma Abu Dawud cewa yake launa sabat qadrahu ayatuhu izama ahya ismuhu hina yud'a darisar zaman, waye taba nuna mutane wannan magana akwai tuhumar ubangiji cewa da mu'jizozi da martabobi da Allah ya bawa Annabi sallallahu alaihi wasallama da sun dace da kadarin manzon Allah, to da ka kira sunan manzon Allah ba sace zai tashi, ma'ana tunda yanzu in mun kirawo sunan Annabi sallallahu alaihi wasallam wannan baya ta da matacce, to kenan ayoyin da aka bashi da mu'jizozin da aka bashi ba su yi daidai da darajarsa ba, an rage mata. Ya kamata a bashi mu'jizozin da suke daidai da martabarsa. To kaga wannan tuhumar ubangiji ake yi. bai bashi matsayin da ya dace da shi ba, ko bai bashi mu'jizozin da suka dace da matsayinsa ba. To Allah maɗaukakin sarki yana haɗa kalmar abdu, in zai kira annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira shi da wannan sifa a lokacin da yake maganar wata aya, wani matsayi babba da annabi sallallahu alaihi wasallam ya taka. Da yazo magana shi ne na yake cewa qanna atahu Allahu bil ubudiyyati fi akmali ahwalihi, a cikin mafi kamalar halayen annabi sallallahu alaihi wasallama. Fa qala fil isra, da yazo magana isra'i, sai Allah ya ce subhanallazi asra bi 'abdihi, sai kira shi da siga da sifa ta bawa. Haka nan da yazo maganar wahayi, sai ya ce fa auha ila 'abdihi ma auha. Haka nan da yazo maganar wa'azi, da'awa, wa annahu lamma qama 'abdullahi kalu ya kunu alaihi libada. Hakanan da ya zo maqamin tahaddi, kalu bale wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina, sai kira shi da sifar bawa. Shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace inna ma ana abdun faqulu abdullahi wa rasuluhu. Ashe kaga ba karamar sifa bace wannan. To kaga lokacin da mutane suka keti, suka keta haddi, suka wuce gona da iri wajen yaban annabi sallallahu alaihi wasallam, ba soyayya ce ta annabi sallallahu alaihi wasallama ta sa suka yi haka ba. Soyayyar annabi sallallahu alaihi wasallama shine tsayawa kan koyarwarsa. Babu kuma abin da za ka yi ka zama cikakken masoyin annabi sallallahu alaihi wasallama irin ka kare tauhidi, wanda akan shi yayi gwagwarmaya, akan shi yayi yaki, dukkan yaƙe-yaƙen da annabi sallallahu alaihi wasallama yayi don ya tabbatar da meye, don ya tabbatar da tauhidi. To idan ba wannan kake karewa ba cikin duk abin da za ka yi, to ba za ka yi da'awar san ka ga annabi sallallahu alaihi wasallam. Saboda haka ne mu a duk tafiyarmu muka yi imani da cewa abu na farko da ya kamata mutane su sa idan su a kai su damu da shi shine maganar aqida, maganar tauhidi. Duk abin da za ka damu da shi ba tauhidi ba, to kawai kana ci bayan, ba gaba kake ci ba, kuma kana haka ne ba inda ya kamata kai ba. Tauhidi shine farkon abin da za ka kwankwasawa mutane kunnan su a jin su da shi, shine abin da za ka kwankwasawa zukatansu, za ka kwankwasa zukatansu da shi. Shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Mu'adh ibn Jabal lokacin da ya tura shi Yaman, falyakun awwala ma tad'uuhum ilayhi shahadatu an la ilaha illallah, shahadatu an la ilaha illallah shine farkon abin da za ka kirawo su zuwa gare shi. Wannan ita ce farkon kalma da ya kamata ka kwankwasawa mutananka zuciya da shi. Shi yasa har kullun tafiyar ahlus sunna ba ta yiwa idan babu aqida, in babu tauhidi. Duk wani hada ku ko hadin kai idan ba a samu kalimatut tauhid ba, to ba za a samu tauhidul kalima ba. Kalmar mu ba za ta hadu ba sai mun samu kalimatut tauhid ta tabbata ta kafu. Za mu ga dukkan wata fafutuka da wata gwagwarmaya da aka yi a wannan karni na 20 wanda suka saba wa tafiya kan tauhidi. Domin duk rikicin da ake da ahlus sunna shine su bar maganar tauhidi. Tauhidi yana raba kan mutane. Yanzu kazo kana magana kan alburda, alburdan nan kuma an yadda da ita, ana karanta ta, ana jin yabon manzon Allah ne, ana madahu da ita, ana kaza, zaka kawo rarrabuwa kai. To babu inda za a samu haɗin kai sai akan tauhidi. Domin shi yasa kalmar ba aka bata sunan tauhidi. Ita ce alama, ita ce shi'ar, ita ne take na haɗin kai din. Duk wata tafiya da za a yi ba bisa kalmar tauhidi ba, to ba inda za a ci. Shi yasa jama'atul ikhwanul muslimun, wanda wacce Hasanul Banna ya kafa a 1925, kun ga ita ce kungiya mai sunan kungiya ta musulmi da aka fara kafa ta fi kowace dadewa, kungiyar Muslim Brother wacce Hasanul Banna ya kafa a mata tun 1925 aka kafa ta wajen shekara 80. Ita ce ta shiga kasashen Larabawa ta mallaki dukiyoyi masu yawa, ta samu mabiya cikin aji na mutane daban-daban, ajin masu kuɗi, ajin ma'aikata, ajin masu sarauta, ajin 'yan boko, ajin talakawa, ajin kowa da kowa, ajin samari, ajin mata. Ta tara mutane a ko'ina, ta shiga Syria, ta shiga kasar Jordan, ta shiga kasar Saudiya, ta shiga ina ne, ta yi ƙarfi. Amma yanzu ina 'yan ikhwan, wanda duk yake bibiyar 'yan ikhwan a yanzu ya san babu wasu wanda suka yi saranda, suka daga hannu suka ce mun sallama ka masu a duk inda suke a kasashen Laraba. A Masar dama an soke kungiyar tun 1948, saboda haka suna a matsayin karamtacciyar kungiya ce, kuma suna shiga siyasa a matsayin ɗaiɗaiku masu zaman kansu, suna cin zaɓe bakin gwargwado. Zaɓen da aka yi na kwana-kwanan nan ma su ne na biyu bayan jam'iyyar da take mulki, jam'iyyar Husni Mubarak, su ne na biyu. To amma mai suka taɓa tsinanawa? Babu, domin gaba ɗaya sun saki hanya, domin sun yarda cewa yanzu babu yadda za a yi musulunci sai an yi demokuraɗiyya. Sai an shiga demokuraɗiyya, an yi zaɓe, za a iya samun kafa musulunci. To har yanzu kuma musuluncin bai kafu ba. Kusan Amerikawa a 'yan kwanakin da 'yan watannin nan na baya-bayan nan har ma sun fara cewa ya kamata mu shiga tattaunawa da 'yan al-ikhwanul muslimun, 'yan muslim brothers, saboda muna ga su ra'ayinsu zai fi kusa da namu. Don haka suka yadda za su tattauna, duk wanda ba Amerika ya ce zai yadda ya tattauna da shi, kai ma ka san sai ya yadda ya haƙura ya zubar da wasu makamansa. In yana riƙe da makamansa, ai ba magana tattaunawa, sai dai a yi ta bala'i ko a fili ko a ƙarƙashin ƙasa. Amma in ka ji an ce zo mu tattauna, zo mu hau tebur, to an yadda da kai, an yadda kai abokin tafiya ne. Saboda haka aka yadda aka ba su. Yanzu haka cikin zaben da suka yi a Masar ana ga cewa akwai SC-Gilal da Amerika ta yi, ta cewa a ɗan ƙyale su. Dan da dukansu ake yi, inda aka san ma za su ci zaɓe, sai talakawan garin sun yi layi za su jefa musu ƙura'a, sai a turo 'yan sanda da budala da tiyagas ta dukan mutane su kore su, a je a kwaso 'yan daba daga alƙahira su jefa ƙura'a, a ɗauke akwatin a ce ba su ci ba. To yanzu aka ɗan ba su dama. Da za an ce za a tsaya zaɓe, duk wani ma nasu da ya fito ya tsaya a matsayin ɗan takara, sai an kusa fara zaɓe, sai a kama shi a je a kulle shi, a ce ana tuhumar shi ya yi wani abu. Sai an gama zaɓe sai a saki shi. To amma nan karan sai aka ƙyale su, saboda Amerika ta ɗan ba da green light cewa waɗannan abokan tafiya ne, kuma ba su taɓa yin barazana ba, su ba su taɓa samar da barazana ba tun bayan kashe Hassanul Banna, Allah ya ji kansa, a 1948 da aka kashe shi. To tun daga wannan lokacin suka zubar da makamai, lokacin da mai musu jagoranci Hassanul Hubaibi ya zo ya karɓi shugabancin, ya fara cewa to ɗan sassauta. To tafiyarsu su tafiya ce ta a tattara kawai duk wani wanda yake musulmi ko me yake yi, kawai mu haɗu mu dai tafi gaba ɗaya. Saboda haka su ba su da maganar wai a tace ɗan sunna a tafi da shi, a tace mai tafiya kan gaskiya a tafi da shi, wanda ba zai bi gaskiya ba ya kama hanyarsa daban, a'a. To kawai a haɗu koma. Saboda haka a cikinsu za ka ga wanda yana sunnar, a cikinsu za ka ga sufi wanda sufanci yake yi, a cikinsu za ka ga wanda baya wannan baya wannan, shi gashi nan ko ina zai dan taba. To duk kuma ana tafiya tare. Shi yasa shi shugabansu yace shi kungiyarsa jama'atuna jama'atun salafiyatun sufiyatu. Salafiyatun sufiyatu, ka taba jin wani abu ya hadu salafiya sufa salafi sufi? Ai ba zai yiwu ba. Sai dai ko salafi salafi, sufi sufi, amma salafi sufi haka? Ai ba zai yiwu ba. To ko an tafi da nisa za a da a yi ɗaya. Lokacin da ƙungi da 'yan brothers farko fitowarsu a nan, aka je ana tafiya da shi'a, kaga ana sunni shi'a, ina abin ai da bai yiwu ba, ai kaga dole ɗaya aka ɗauka. Shi'an suka yi shi'an, wanda kuma su shi'an ba suka ɓalle, amma a tafi sunni shi'a, shi'a sunni, to haka ba zai yiwu ba. Salafi sufi ba zai yiwu ba. To saboda haka shi ya ce hanyar su jama'a ce salafiyatun sufiyatun. To saboda haka yake tara kowa da kowa, kowa da kowa ya haɗu. To inda za a haɗu, kana sunna, wanda yana sufanci, kai shi yana wazifa, kai ba ka yi, to ai kaga za ku yi rigima. In an zo an baje kyalle, kaga za ka ce a ɗauki. To sai ya ce to a'a, na amalu fi mattafaqna alayhi wa ya'ziru ba'duna ba'dan fi mukhtalafna fihi. Mu zo mu yi aiki cikin abin da muka yi ittifaki. Yanzu mun yi ittifaki a shugabanninmu ba na musulunci ba ne, to mu yi aiki ya za mu kawar da su. Yanzu mun yi ittifaki akan a daina bankunan riba, to mai aiki anan? Wato an samu wasu zawuyoyi, wasu kwane-kwane da aka samu aka ittifaki anan, to a shiga nan duk kwane da aka ittifaki a shige ta, inda muka yi ikhtilafi kuma muka saba, kowa ya ba kowa uzuri, kaga ba nasiha. Mai Annabi sallallahu alaihi wasallam kuma yake cewa addinun nasiha, addinin gaba ɗaya nasiha ne. To aka ce mu yi wa juna uzuri, kowa ya yi shiru, ya kyale, kowa ya yi abin da yake so, kaga ba maganar nasiha. Kuma ba maganar ka zo har kana cewa alburda ba yaban manzon Allah ba ne, keta alfarmar tauhidi ne, kaga ba za ka faɗa haka ba. In ka faɗa haka za a kore ka daga ƙungiyar. Shi yasa ɗan ƙungiyar a Suriya, lokacin da wasu samari daga cikin ƴan ƙungiyar Jama'atul Ikhwanul Muslimin suke zuwa karatun Sheikh Muhammad Nasiruddin Albani, lokacin yana Siriya, sai ƙungiyar suka yi taro, karatun at-targhib wat-tarhib yake na munziri hadisan manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam, da karatun fiqh sunna na sayyid sabit nasu ne ma. Amma Albani yana karantar da littafin da ya rubuta fiqh sunna, da wasu littafai da Albani yasa yake koyar da karantar da ƴan uwa, da suna zuwa karatun, sai aka yi taro aka ce ko dai su daina zuwa ko an kore su, ko su daina zuwa wannan karatun, domin ba za su yi wala'i ba, suna wala'i ga makarantar Albani ko suna wala'i ga Amir, sai dai su zaɓi ɗaya. To kaga za su yi uzuri akan sufi, akan wani mulhidi, akan duk wa za a yi masa uzuri, amma banda ahlus sunna. Yanzu da wani ɗan bid'a zai zo ya kawo wata sabuwar bid'a nan kan, sabuwar bid'a fil wacce ba a san ta ba, ya ɗauko ta a Baghdad ko a Sudan ko a ina ne, ya zo yana koya wa yara, babu wanda zai ce yana raba kan musulmi. Za a shiru ana kallonsa, kuma ɓarna yake yi, kuma kan raba kan musulmin ya zo da shi. Amma yau da na zo da wata sunna na karanta, to sunna ba taɓa samun wani gata na a zo a gani ba, tun daga khilafatul rashida da ta tafi, al-khilafa ala manhajin nubuwa da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa, malamai suka fara shiga garari. To kuma ka zo ka ce sai an yi wata gwamnati da ta tafi da kai saboda kana sunna, sai da zaka aje sunnar a tafi da kai haka a cikin yuya, cikin rububi, to sai a tafi da kai. Indai zaka yi saranda komai ka saki, in an zauna duk abinda ake faɗa ake aikatawa baka magana, to babu wanda zai damu da kai. Amma in zaka yi magana ko kai zaka zo ka ce zaka aikata, to fa za a yi rigima da kai, ko ba za a tafi da kai ba. Saboda haka a daina damuwa cewa an yi wata gwamnati, mun sha wahala da mu, aka kafa ta, aka zabe ta, amma daga baya ba a yi da mu. To kakka yi wata wahala da niyyar wa za a yi da kai a matsayinka na sunna, ai da kai a wani matsayi can ko dan siyasa, kana tara musu samari, kana musu campaign, ai da kai akan wannan, ko za ka kare wani shugaba, ai da kai akan wannan. Amma kakka zata wai saboda kana karantarwa a masallaci, ko kana karanta a wata makaranta, ko kana da wasu ɗan littafai da kake wallafawa, ko akwai wata wani abu da kake so a tsabbaka na shari'a, ka ce wai saboda wannan kai sai an tafi da kai, to bata lokacinka kake, kuma baka san tarihi ba, babu wannan lokacin. Duniya ma tana zaman lafiya, masu mulkin suna cewa mu da alqur'ani da hadisi muke mulki. Sunnan bata samu isasshen gatan da take so ba, bare yanzu da daman a ƙarƙashin konstitution ake harkoki, in kai magana sai a ce konstitution ba zai bari ba, federal government ba za ta bari ba, yaya za mu yi shari'a ba mu da ƴan sanda, yaya za mu shari'a za ba mu da kaza, ba mu da kaza. A kewaye ka da wannan, kuma akan wannan kai yadda gwamnatin ta zo, saboda haka sai kai haƙuri, kai ka je kai sunna ka, in har an yadda ka yi ta a gidanka, ka yi ta a kasuwancinka, ka yi ta a masallaci, ka yi ta tare da ƴaƴanka da matanka, ka koyar da maƙotanka, alhamdulillah. A yadda muke ganin duniyar, ai wannan ci gaba ne in har ka samu wannan. Saboda haka Annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama, babu abinda yafi ba wa muhimmanci a rayuwarsa irin tauhidi. Duk koyarwar Annabi sallallahu alaihi wa sallama tana komawa ne kan tauhidi, kuma babu inda za a shi yasa na ce ba za mu sa karatu ba face tauhidi yana daga ciki. Amma kawai mu zo muna wani fiqhu, muna wani kwane-kwane wanda kowa da kowa zai iya zuwa, na fi so a sa karatun da wani ba zai iya zuwa ba. Wanda zai iya zuwa sai wanda ake tare da shi, a ba zuwa aikata ta karatu kowa da kowa zai ji cewa yana ƙarƙashin inuwarka. Shi yasa duk wani majalisi da za a buɗe sabo na ahlus sunna a ko'ina, to a sa aƙida farko. Ai, ba mu ga sakwarkwacewar lamarinmu ba sai da muka saki aƙidar. Yanzu da yadda ake karantar da aƙida, abin ya yi sassauci fa. Yanzu ko ina bulugul maram ake, to amma kafin ai bulugul maram, ai kitabut tauhid, ɗan unguwar su ji kitabut tauhid kafin su fara jin bulugul maram. To ka koya musu sallar azumi, ba su da aƙida, ina sallar za ta kan me za ta kafu falyakun awwala ma tad'uhum ilayhi sharaka la ilaha illa allah kace ai hikima 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 a fara ne daga nan to yaushe ne za ka zo kan ai duk ranar da ka zo kan tauhidin fa za su ji sabon abu ne fa babu ranar da za su ji cewa wai wani abu ne da suka saba da shi in yau ka fara in sai gobe ka bari in sai duk sanda ka fara wato fasat kitabut tauhid kana ga mutane za su ji su sabo saboda haka na ga cewa kitabut tauhid an karantar da shi a nan masallacin watakila an sauke shi akwai kasussuka na cito a sa kuma wani littafin ai ba nan tauhidin ya tsaya ba to ko muke so mu shiga ta fuskar tauhidul ibada ba wai dan kawai nan matsalar ta tsaya ba a ita ce babbar tauhidul ibada shi yasa muka ga mu dauko littafin al-ubudiyya ai ibnu taymiya yanzu farko yake yana maka shimfida bai fara shiga ciki ba wani ba ya hakura ya zauna ina ga aka shiga ciki zai fara zan fara tambaya to ina za a je da mu kuma ibnu taymiya zai zo zai maganar yan hakika to dan ya fara maka shimfida cewa wannan ibada da kaga ana ta rigima akan ta ita ce addinin gaba daya sannan kuma annabi sallallahu alaihi wasallama da dukkan annabawa da dukkan bayin Allah babu wani matsayi da suke alfahari da shi irin al'ubudiyatu lillah zamantowar su bayi na ubangiji shi yasa ibnu taymiya ya ci gaba da cewa faddinu kulluhu
قال فالدين كله داخل في عبادة وقد ثبت في الصحيح أن جبريل لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم في سورة أعرابي وسأله عن الإسلام قال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا قال فما الإيمان؟ قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت وتؤمن بالقدر خيره وشره قال فما الإحسان؟ قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك ثم قال في آخر الحديث هذا جبريل جاءكم يعلمكم دينكم فجعل هذا كله من الدين
saboda haka ibnu taymiya yace faddinu kulluhu dakhilun fil ibada dukkanin addini gaba daya yana shiga karkashin ibada ne wa qasabata fi sahihi ya tabbata a cikin sahih bukhari a sahih muslim hadisin sahih muslim fi sahihi yana nufin sahih muslim anna jibril lamma jaa ila an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam jibril malaika jibril lokacin da yazo annabi sallallahu alayhi wa sallam fi surati a'rabiy a surar mutuman kauye domin kamar yadda ku karanta ya zo da shiga wacce take ba shiga ta dan birni ba ya zo da gashinsa a birgi tsatsa haka ya zo da kura da alamar shi matafi ne ba wanda ya san shi kamar wani bakawi wasa alahu anil islam ya tambaye annabi sallallahu alaihi wasallam menene musulunci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace al islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah wa tuqima as-salah wa tu'ti az-zakah wa tasuma ramadan wa tahujja al-baita in istata ilayhi sabila manzo Allah ya gaya masa cewa musulunci shine ka shaida babu abun bautatawa da gaskiya sai Allah kuma Muhammadu manzo ne na Allah sallallahu alaihi wasallam ka tsayar da sallah ka bada zakka kai azumin watan ramadana ka ziyarci dakin Allah a matsayin haji in ka samu iko bisa ga haka sai ya kuma tambaye shi famal iman menene kuma imani qala an tu'mina billah kai imani da Allah wa malaikatihi da malaikunsa wa kutubihi da littattafansa wa rusulihi da manzanninsa والبعث بعد الموت كي إيماني دا تاشي باية متوى دا تاشن كباية متوركا وتؤمن بالقدر خيره وشره كي إيماني دا قدر الخير انسا دا شر انسا قال فما الإحسان يتشي كما منين إحساني قال أن تعبد الله كأنك تراه كبوتة تاوى الله كمركنا غنيش فإن لم تكن تراه فإنه يراك إن باكا غنيش توينك شينا غننكا wannan shine sufai suke cewa to ga sufanci wannan shine sufanci al ihsanu shine sufanci to a idan muka ce shine sufanci zamu ce sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama sune sufai duk sufai ne ko ya aka yi zama sufanci suka ce saboda anan an ce ka annaka tarahu ka bautata wa Allah kamar kana ganin shi. Shugabannin sufaye, manya-manyan sufaye irin su Ibnu Arabi su suna ganin ka kai matuƙa a sufanci shine an Allah tashhada ghairallah, ya zamana kai kai wani matsayin da komai Allah kake ganin shi, ka daina ganin komai sai Allah, ka dinga ganin hatta masu bautar wani Allah Allah suke bautawa. Gunki kaga suna bautawa, shanu kaga suna bautawa, raquma, fatami, menene, kawai ka dauka Allah ne suke bautawa, domin basu bautawa wannan abun ba sai da suka ga tajallin Ubangiji akan abin sannan suka bauta masa. Yake cewa a cikin suratul baqara, inda Allah ya kita innal ladhina kafaru sawa'un alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minuna. Innal ladhina kafaru yana mata tafsiri na ɗan badiniya don ya cimma manufarsa. Yace innal ladhina kafaru, waɗanda suka kafaru suka sitir, domin abu ai kafara a larabci tana nufin sitir, cewa ɓoyewa, shi yasa ake kiran manoma al-kuffar, yujibul qabinan kamasali gaisin a'jaba al-kuffara nabatuhu, kuffara ana nufin zurra. Saboda haka waɗanda suka sitirce idan su ba sa ganin komai sai Allah, kaga ba kafire ba kenan. Innal ladhina kafaru suka sitirce ba abinda suke gani sai Allah, sawa'un alaihim, daidai ne a gunsu. A anzartahum, ka gargade su su daina bautar abubuwan da suke bauta, dan ba abinda suke gani sai Allah, in suna bautawa kuma kan nan Allah suke gani, don haka shi suke bauta. Kaga kenan wanda suke bauta Allah, kaga ai ba za ka hana su bauta, ba za su dawo ba su ce ba sun ka hana su bautatawa Allah. Sawa'un alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun, ma'ana ba za su yadda da imanin da kake kiran su gare shi na zahiri ba, domin su suna da imanin su na baɗi. Kaga kenan ba suka kenan ake yi ba, yaban su ake yi. Khatama Allahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim nishawa wa lahum azabun alim. To ai kai hakuri, ai yana da abin da yake faɗa, wa lahum azabun alim, shi yana da tafsirin sa na baɗini. Wato khatama Allahu ala qulubihim, Allah yayi rufi a bisa zukatansu ba abin da yake shiga sai Allah. Wa ala absala sam'ihim, haka nan jin su ba sa jin komai sai Allah, duk wani ƙara da zaki kada kada ne bai Allah ne kawai. Wa ala absarihim gishawa, idan su a rufe yake Allah kawai suke gani. Wa lahum azabun alim, suna cikin azaba, suna azabtar da ransu wajen isa ga abin, ba azaba bace ta lahira. To wanda yake wannan tafsiri shine Ibnu Arabi mai littafin al-Futuhat al-Makkiyya. In ka dau littafin Futuhat al-Makkiyya sai ka wallahi sai kai ai in ka ce ma kana karanta littafin Kiristoci, to ai ina gama gane littafin Kiristoci ma ai, don littafin Kiristoci abin uku kawai yake tsaye da shi, Trinity kawai guda uku ne. To amma shi kowa da kowa ma Allah ne, kuna ga abin nan العبد الرب عبد والعبد رب فليت شعري من المكلف ان قلت عبد فذاك ميت او قلت رب انه يكلف اتكين فتوحات المكيه يكي wannan waka وما الكلب والخنزير الا الى هنا وما الله الا راهب في كنيستي ce da bawa ubangiji ne, ubangiji bawa yace shi ya kidi mai waye to zai yi bautar, in kace bawa to ai bawa zai mutu, in ka ce Allah to kuma ya za a ce Allah ne zai yi. To wannan shine shugaban sufayen, kuma wannan shine ka annaka tarahu din a gunsu. To haka sahabbai suke abinda ake so ya zamana kullun kana halarto da Ubangiji a zuciyarka, a duk tashi fadinka kana ganin akwai ganin Ubangiji a kanka, kai kamar wato yadda za ka hannu kamar kana gani shi, kamar gashi nan a gabanka kana gani shi, kai wa sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallam biyayya kamar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ne ya kirawo ka yace kaza, wannan shine shuhud din da ake nufi, shine ru'yar da ake nufi, ka annaka tarahu, kamar gashi nan yana cewa ikaza markaza. Kaga ai akwai abubuwan da zaka iya bari idan mutane suna ganin ka, in ba sa ganin ka zaka yi, amma in ka san suna ganin ka zaka bari. Akwai abinda ba za ka so mahaifin ka ganka kana yi ba, a gaban gidansa ba za ka yi ba, amma in ka faku a bayan gidansa za ka yi. To ya zama na Ubangiji ka ɗauka kullum a ko'ina kake kamar gashi nan a tare da kai, ba za ka iya tsabin ba. Shi ne abin da ake nufi. To amma suka ce a ihsani sufanci ne, sufancin kuma shi ne wannan abin, shi ne fana'i da wusuli da Ibn Taymiyyah zai zo ya mana magana su waɗanda gaba ɗaya suka ce sun kai matsayin da ubudiyya ta sauka daga kansu. Shi yasa ai ya ɗauko littafin al-ubudiyya, shi ne matsayin babba, ba kuma wanda ya kai shi. Kuma sauka daga wannan matsayin sauka ne daga wani matsayi da Ubangiji yake bukata daga bayi. Saboda haka ka annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka, in baka ganin shi to shi yana ganin ka. Don haka in baka halarto kai kana ganin shi to ka halarto shi yana ganin ka. To lokacin da ka samu wannan matsayi zai zama ka daina abubuwan da na laifi, zai zama ka tsantsan cikin abubuwan da kai. Mataki ne ya wuce matakin kai mumini ne, ya wuce matakin kawai kai musulmi ne, ka kai matakin muhsini. To wannan sai yana bukatar sai ka ji an baka wata dariƙa shazaliya ko rufa'iya ko tijaniya ko qadiriya. Wannan wani mataki ne da zaka same shi tsakanin alaƙarka da Ubangijinka. Ba bukatar sai wani shehi ya ji hannunka. Ba bukatar sai an lakana maka wasu wurde kana yi sau kaza sau kaza sau kaza sau kaza. To Ibn Taymiyyah yace kaga a ƙarshen hadisin sai yace hadha jibrilu ja'akum yu'allimukum dinakum, wannan mala'ika jibrilu ne yazo zai koyar da ku addinin ku. Sai gaba daya annabi sallallahu alaihi wasallam ya kirawo dukkan tambayoyin da jibril yayi da amsar da ya bashi, sai ya kirawo shi a matsayin addini. Don haka addini gaba daya ya kunshi ibada, gaba daya ta kunshi addini.
Wa dinu yatadammanu ma'na al-hudhur wa al-qudr, يقال إنه بدانا أي أذلته فدانا، ويقال يدين الله ويدين لله أي يعبد الله ويطيعه ويخضع له.
Saboda haka sai Ibn Taymiyyah ya shigo kuma tarihin to mai addinin, tuna ce duk wannan addini yana cikin ibada. To kalmar addini din mai take nufi? Kalmar addini ta kunshi ma'anar al-khudu wa dhul, kankan da kai da kaskantar da kai ga wani shine addini. Duk lokacin da ka kankantar da kanka, ka kaskantar da ita ga wani cikin da'a, ya zama na komai kana kokarin neman yardarsa ne da abin da yake so, to wannan shine addini. Ana cewa a larabce dintuhu fadana ai azlaltuhu fadalla, kalmar dintuhu fadana daidai take da azlaltuhu, na kaskantar da shi, fadalla sai ya kaskanta. Wa yuqalu ana cewa a larabce yadinullaha wa yadinu lillahi, bi ma'ana ya'budullaha, yana yi wa Allah bauta, wa yuti'uhu yana masa da'a, wa yakhda'u lahu yana kankantar da kai gare shi. Fa dinullahi ibadatuhu
wa ta'atuhu wal khudu'u lahu, wal ibadatu aslu ma'naha al-kullu ayda, yuqalu tariqul mu'abbad idha kana mudallala,
قد وطأته الأقدام
لكن العبادة المعمورة بها تتضمن معنى الكل ومعنى الحب، فهي تتضمن غاية الكل لله تعالى بغاية المحبة له، فإن آخر مراتب الحب هو التدين، وأوله العلاقة لتعلق القلب بالمحبوب، ثم الصبابة لانصباب القلب إليه، ثم الغرام وهو الحب اللاذع للقلب، ثم العشق وآخرها التتيم. يقال تيم الله أي عبد الله، فالمتيم المعبد لمحبوبه.
ابن تيمية فدين الله أبن داكي نفي دا الدين الله عبادته وطاعته والخضوع له، يوى الله بوتا يمس داء كان تدك قريش. والعبادة أصل معناها إتا كانت إبادة، كلمر إبادة أصل كلمر أبن داكي نفي الذل كان تدكي. يقال طريق معبد، akan yi amfani da kalmar mu'abbad domin a nuna maka kasantsan abin nan kasantarwa. Akan ce hanya wacce take mu'abbad saboda yawan bin da mutane suke yi a ta kanta hatta zama ta biyu ba za ta bada matsala ba, kamar ta zama mai da'a mai miƙa wuya ga masu bi a kanta. Qad waqa'athu al-aqdam, wanda mutane suka yi tabi. Lakin al-ibadatu al-ma'mura biha, sai dai ibadar da ake umarni da ita. Tatadammanu ma'ana adh-dhulli wa ma'ana al-hubb, wato ba kawai kaskantar da kai ba sai kuma an samu soyayya. Fahiya tatadammanu ghayatu adh-dhulli lillah bi ghayati al-mahabbati lahu, sai ta hada waɗannan rukunai guda biyu: tsanani kaiwa matuƙa wajen kaskantar da kai ga Allah, da kuma kaiwa matuƙa wajen san Allah. Fa ibadatu ar-rahmani ghayatu hubbihi ma'a dhulli 'abidihi huma qutbani, kamar da Ibn Qayyim yake faɗa a nuniyarsa. Ibadatu ar-rahman, in aka ce bauta, abinda take nufi ghayatu hubbihi, ka kai matuƙa wajen san Ubangiji, ma'a dhulli 'abidihi, tare da kaskantar da kai. Waɗannan su ne rukunai guda biyu. Idan kana son mutum ko kana son abu amma ba ka yi masa biyayya, to wannan son ba ya da amfani, so ne marar amfani. Idan kana biyayya amma ba ka so, wannan ma biyayya ce marar amfani. Sai an haɗa son da biyayya, son da miƙa wuya. Saboda haka wanda ya kasance yana son manzon Allah amma ba ya masa biyayya kuma, to wannan son nashi ba ya da ma'ana, so ne ma ba ya da ma'ana. لو كان حبك صادقا لأطعته إن المحب لمن يحب مطيعه, دا حسن دا كي يمس دا غسكياني تو دا كي يمس دا دو من وان دا يكي سو مي سو ينا ينبي ايا غا وان دا يكي سو سو دا هكا إبادة سيتا كن شروك نيبو دا بيو كميك او ياكو متالا دا كونا وچتكي تا كي متوك عزو تيا kayi sunna dan kana son sunna ce ta annabi sallallahu alaihi wasallam, zaka dan bukata, ba wai kawai dan kaga ana yi ba, ba wai kawai dan yayi ba, a dan kana son wannan sunnar. Haka nan ka kaskantar da kai, shi kadai ba zai yi ba sai kuma ka hada da biyayya din, sai ka hada da soyayya din, saboda ka abubuwa ne guda biyu ba za su rabu ba. Fa inna akhira maratibil hubbi, mafi ƙarshen matakin so a kan a larabce, in so ya kai matuƙa ya kai maƙura, a larabce suna kiran shi ta tayyo, wato so a larabce sun ba shi mataki-mataki, kowane mataki yana da sunansa. To in so ya kai matuƙa suna kiran shi ta tayyo. Farkon abinda kalmar da suke amfani da ita wajen wasafta so, kalmar alaƙa ita ce matakin so na farko, kalmar alaka. Lita'alluqil qalbi bil mahbub, sun yi amfani da kalmar alaka saboda yadda zuciyar wanda yake so take rataya da wanda yake so, zuciyar mai so take rataya da zuciyar wanda yake so. Sannan mataki na biyu shi suke kira as-sababa, linsibabil qalbi ilayhi, domin gaba ɗaya zuciya kuma za ta karkata, idan ta karkata zuwa ga wanda yake so, to a wannan lokacin matakin an kai sababa. Summal gharam, sannan sai mataki na garam. A waɗannan matakai mu da abun mu so ne, sai da a ce matsanancin so, bala'in so, amma duk kalmar so muke ta amfani da ita, sai an yi nisa ne mu ce bege. To kalmar bege abun laraba ita ce al-ishku, kun ga sai an yi al-alaka, sannan an yi as-sababa, sannan an yi al-garam, sannan kuma a zo al-ishku, sannan matakin bege. Wa akhiruha, mataki na ƙarshe shine kamar yadda ya faɗa, at-tayyum, yuqalu taymullahi, akan ce taymullahi, ana nufin abdullahi, kaga an kai matuƙa wajen so kenan, ma'ana shi Allah madaukakin sarki, ana so kai masa so na ƙarshe, so na haƙiƙa, kamar yadda a tsoro ake so ka ji tsoransa, tsoro na ƙarshe. Akwai tsoro na ɗabi'a, kana jin tsoron barayi, kana jin tsoron zaki, kana jin tsoron harbin kunama, kana jin tsoron kare, duk wani tsoro ne na ɗabi'a. Amma kada tsoronka ya kai matuƙa, mutum ya kai kuɗinsa banki ya ajiye amma ya zo ya kasa bacci, yana tsoron tufa kada bankin na aibu bara ba,
kada fa bankin nan ya kolaps, kada ya kasa bacci, ya kasa cin abinci, to kaga sayin shi da kuɗi ya kai matuƙa, ya sakaiwa so na bauta wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa Isa Abdul Dinar, to a lokacin ya kai ya zama Abdul Dinar. To in ba haka ba, duk ka dauki wasu matakan tsaro kuma ka kasa bacci, to a kaga kuɗin kake bautawa kuma. To haka fata raja'i shi ma ya zama na fatanka na ƙarshe Allah kake ba, kada ka zama kai raja'in ka kullun a gurin wani ne, ko me aka ka sunan wani a ji a ta inda da wani a shi kenan hankali na makwanci. To zama na kai baka tunanin Allah, inda sunansa ya fito a lis, to shi kenan kai hankalinka zai kwanta, wahalar ta a ce ba shi a cikin lamarin nan, amma inda shi kai hankalinka ya kwanta. A'a, ba a san irin wannan. To dukkan waɗannan tawakkuli, dogaro waye, ana son na ƙarshe na matuƙa ya zama Allah kakewa, ana so ya zama Allah kakewa. To shi ne ya ce taimullah, ya kai matuƙa wajen soyayya ga Allah kenan, ma'ana Abdullah, falmutayyamu almu'abbadu li mahbubihi, wanda ya kai matuƙa ga san wani har ya kama kamar mai bautarsa. To wannan shi ake kira almutayyam, shi Larabawa suke bashi wannan kalma ta almutayyam. Saboda haka so in ya kai matuƙa, to yana zama bauta ne.
ومن قضى لإنسان مع ظهره لا يكون عابدا له، ولو أحب شيئا ولم يقضى له لم يكن عابدا له، كما قد يحب الرجل ولده وصديقه، ولهذا لا يكفي أحدهما في عبادة الله تعالى، بل يجب أن يكون الله أحب إلى العبد من كل شيء، وأن يكون الله أعظم عنده من كل شيء، بل لا يستحق المحبة والخضوع التام إلا الله. وكل ما أحب لغير الله فمحبته فاسدة، وما عظم بغير أمر الله فتعظيمه باطل. قال الله تعالى قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون فسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره.
Kun ga Allah madaukakin sarki, kama a cikin suratul baqara da yake cewa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah wallazina amanu ashaddu hubban lillah. Kaga sai Allah ya ce wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andadan, suke rubon wasu kishiyoyi ba Allah ba, yuhibbunahum ka hubbillah, suna san su ka hubbihim lillah, kamar yadda suke san Allah, ko ka hubbillah ay ka mahabbatillah, kamar yadda ya kamata a so Allah haka suke san waɗannan gumakan. Amma wallazina amanu ashaddu hubban lillah, waɗanda suke muminai sun fi tsananin san Allah sama da komai. To saboda haka in soyayya ta yi tsanani ya zama na mutum ya makance, baya ganin sawaba, baya ganin abin da ya dace da abin da bai dace ba, shi kawai tabbatar da soyayyar mai san shi kawai yake so yayi, to ya kai matsayin bauta. Kamar yadda Qais ibn al-Mulawwih yake fada, amurru ala diyari diyari layla uqabbilu zal jidara wa zal jidara wa ma hubbu diyari shaghafna qalbi walakin hubbu man sakana diyara. To kaga wannan ya wuce kuma matsayin so da ya kamata ai wa dan adam, saboda tsananin san wacce yake so, duk inda ya ji labarin inda ta sauka, gidan da ta sauka, mahallin da ta sauka, ko sun tashi sun bar gurin, sun tafi ya zama kufai, ya ce to yana yawo irin wannan gurin. Uqabbilu zal jidara wa zal jidara, in ji in kama wannan garu in sumbata, in kama waccan katanga in sumbata. Ce wa ma hubbu diyari shagafna qalbi, ni ba garin da ya dame ni ba, walakin hubbu man sakana diyara, shi wanda ya zauna guri da mishi. To kaga wannan azan bala'i, ya zama bala'i. To har ma inda ya zauna din shi kansa ya zama masa abin so, abin kauna, yana yawo yana sumbatarsa. Ibnu Taymiya ya ce wa man khada'a li insanin ma abughdihi lahu la yakunu abidan lahu, wanda ya miƙa wuya ga mutum amma baya san shi, to wannan ba a ce masa yana bautarsa. Walau ahabba shay'an, da kuma zai so abu, walam yakhda lahu, amma bai kankantar da kai ya miƙa wuyayensa duda ba gaba daya, lam yakun abidan lahu, ba za a ce yana bauta masa ba. Kama qad yuhibbu ar-rajul waladahu, kamar yadda mutum zai so ɗansa, zai so abokinsa. Wala hadha la yakfi ahaduhuma fi ibadati llahi ta'ala, saboda haka ne kankan da kai shi kadai baya zama ibada, hakanan soyayya ita kadai bata zama ibada, sai an hada soyayya da miƙa wuya da saduda, sai duka biyun sun hadu, sannan ibada take tashi. بل يحب ان يكون الله احب الى العبد من كل شيء بل يجب ان يكون الله احب الى العبد من كل شيء واجبيني يا زمانا باوا يا فسن ubangiji sama da komai wa an yakuna Allah a'zama indahu min kulli shay yafi ganin girman Allah sama da komai bal la yastahiqu al mahabbata wal khudu' at tamma illa Allah ba wanda ya cancanci ayi masa cikakkiyar soyayya 100%. Ko a yi masa miƙa wuya da ƙanƙantarwa da sallamawa gaba ɗaya 100%, sai Allah. Wa kullu man ma uhibba li ghairi llahi fa kullu ma uhibba li ghairi llahi fa mahabbatu fasida, duk abinda zaka so, duk abinda za a so ba dan Allah ba, to so ne wanda yake ba mai kyau ba. Wa ma uzima bi ghairi amri llahi, duk abinda za a girmama shi, a kambama shi ba da umarnin Allah ba, fa ta'zimuhu batil, to aban za ake yi, a banza ake wannan girmamawar. Allah ya ce qul in kana aba'ukum, ka ce idan iyayenku, wa abna'ukum da ƴaƴanku, wa ikhwanukum da ƴan uwanku yayye ko kanne, wa azwajukum da matankunku na aure, wa ashiratukum da danginku, wa amwalun iqtaraftumuha da kudin da kuka wahala kuka tara, wa tijaratun takshawna kasadaha da kasuwancinku da kuke tsoron ya samu tasgaro, wa masakinu tardawnaha da gidaddajinku manya-manya da kuke son su kuke jin dadin su, ahabba ilaikum minallahi, kun fi son wannan sama da Allah, wa rasulihi da manzansa, kun fi son da waɗannan abubuwa sama da jihadi fi sabilihi, fatarabbasu, to ku yi zaman daku, ku yi zaman daku, hatta ya'ti Allahu bi amrihi, har al'amarin Allah ya zo, ku yi zaman jira har ranar da za ku mutu ku sadu da Ubangiji. Ashe kenan, ko me za a so a girmama, ƙasa yake da Allah, ƙasa yake da manzon Allah, kowane umarni ƙasa yake da umarnin Allah, ƙasa yake da umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Saboda haka alamar kai a mabiyi ne na haƙiƙa ga annabi sallallahu alaihi wasallama, ya zamana kana karɓar umarninsa da kake ji daga karatun sunnarsa sallallahu alaihi wasallama kamar kana ganinsa, kamar kana ganinsa. Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ga wani sahabinsa da zobe na zinari a hannunsa, zobe na zahab. Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce ya cire shi ya yar. Annabi sallallahu alaihi wasallama ya cire shi daga hannunsa ya yar. Bayan ya tafi, sai wasu suka ce, to ka dauki zoben nan mana, zaka iya amfani da shi, ka iya ba wa ƴar uwarka tunda ba a haramta mata ba, ka iya zuwa ka sayar. Sai ya ce, ai ba zai yiwu ba in dauki abin da manzo Allah ya karba daga hannuna ya jefar, ba zai yiwu ba. Ka kaddara an karanta maka hadisin annabi sallallahu alaihi wasallama wanda yake cewa al-dhahab wal-harir haramun ala rijali ummati halalun li'inathiha, haramun ne maza na al'umma ta su yi amfani da su, halal ne ga waɗanda suke mata. Ka ɗauki wannan hadisi kamar manzo Allah ne sallallahu alaihi wasallam yake gaya maka, gashi kana sanye da wannan tufa ɗin, ko kana sanye da wannan zobe. Kowa ya suranta a ransa lokacin da ake karanta hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sahihai. Shin yana halarto da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a zuciyarsa, tamkar shi ne tsaye gaban sa yake gaya masa, yana jin wannan a ransa, ta yadda idan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce yi kaza zai yi, bar kaza zai bari nan take, to wannan shine ma'anar ashhadu anna muhammadar rasulullah. Domin kalmar ashhadu kamar ka halarto da abin a ranka, domin ash-shuhud yana nufin halarto da abu, kamar ka halarto da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam gaba gare ka ne, yana koyar da kai wannan addini. Saboda haka zaka bi shi sau da kafa, kamar yanda zaka bi shi idan da kana ganin shi, idan da a gabanka ne yake cewa yi kaza bar kaza. Lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga Abdullahi dan Umar wandansa yana ya wuce idan sawu, yake cewa in kunta abdullah farfa idara in kunta abdullah wato in kai har bawan ne ga Allah kamar yadda muke cewa kun ga kalmar abdu matsayi ne babba in kunta abdullah farfa idaraka in kai bawan Allah ne dauke daga tufaka to ka kaddara kai ma lokacin da za ka karanta maka hadisin nan kamar manzo Allah ne yake ce maka in kai bawan Allah ne daga tufaka kaga anan ne ake sanin waye mai da'ar waye mara da'ar sayyidina Umar Abdullahi dan Umar yana cewa kuntu gulaman shabban anamu fil masjidi fara'aytu ru'ya كأن ملكين أخذاني فذهبا بي إلى النار لوكاتين النبي صلى الله عليه وسلم صحابي سنة سنة في مفاركي سلوس غير ما زال الله صلى الله عليه وسلم دين يفسر عمسو دين يفسر عمسو سجي فسر المفاركي مفاركي نسو جليل بن عبد الله البجلي أي مفاركي يا غنشي يا حياة هوة إجياء ya makalkale a ya sukuto daga sama sai makalkale da wata igiya sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace tamutu wa anta mustamsikun bil urwati al-wuthqa zaka mutu kana rike da wannan igiya ta la ilaha illallah kaga sahabbai suna jin dadi sai mafarki su ga manzo Allah dan su ji irin wannan kalmar zaka kana hammu abdullah ibn umar an yara ru'ya fa yaqussuha ala rasulillah kaga abdullahi dan umar shi kullun tunanin sa ya ga mafarki ya je ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma a ce mashi kai wada aljanna ne to da ya tashi mafarkin sai ya ga wasu mala'iku biyu sun kama shi sun kai shi wuta tashi hankali to amma tun da ya ci sai ya ga manzo Allah ya gare je je ne maganin abu ko gare je je ne maganin abu yanzu dai gashi abin da shi ya gani yana bacci a masallaci mala'iku biyu sun kama sun tafi da shi wuta da yazo ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ni'mar rajulu abdullah law kana yaqumu min al-layl ce ma dalla da kai wannan bawa abdullahi da a ce ma kana yin dan qiyamul layl min al-layl kana tashi min al-layl kaga ba cewa kullun ya tashi ba kuma cewa ya tashi daga farkon dare har karshe ba amma daga wannan magana har abdullahi dan umar ya mutu bai bar qiyamul layl ba to ka kaddara in ka ji hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zaka zama irin wannan matsayi tabkar wadanda suke gaba gare shi suka ji fama taraka abdullahi qiyamul layl hatta tufi wa kana yaqumul layl kullahu shi da aka ce minal layl to amma saboda soyayya da biyayya ga abinda annabi sallallahu alaihi wasallama ya dosantar da shi saboda haka duk wani abu da za a so ko a girmama ba dan Allah ba to soyayyar da ake masa soyayya ce ta banza haka nan girmamawar da ake masa girmamawa ce ta ƙarya girmamawa ce ta banza abinda za a so dan Allah a girmama shi dan Allah wannan shine abin girmamawa shine abin so kuma wannan soyayya ita ce ta gaskiya duk abin da zaka so shi saboda Allah to soyayyar ubangiji ce ko me ka so saboda Allah to soyayyar ta ubangiji ce ba ta wannan abu bace matukar saboda Allah kake son duk abin da zaka girmama saboda Allah to girmamawa da kake yi ta ubangiji ce shi yasa muke girmama ɗakin Ka'aba ai ba dan zatin ɗakin muke yi ba saboda girmamawa ne ga ubangiji haka nan muke girmama Hajarul Aswad ai ba dan yana dutse ba shi yasa Allah da ya tashi yace wa man yu'azzim hurumatillah ومن يعظم شعائر الله kaga sai jingina abin ga Allah girmama su girmamawa ce ga Allah shi yasa sayyidina Umar yake cewa inni a'lamu annaka hajarun la tanfa'u wa la tadur wa laula anni ra'aytu rasulullahi sallallahu alayhi wa sallama yuqabbiluka ma qabbaltuka na riga na san kai dutse ne ba zaka amfanar ba zaka cutar ba ba dan na ga manzo Allah sallallahu alayhi wa sallama yana sumbantar ka ba zan sumbace ka ba kaga girmamawar saboda biyayya ce ga Allah biyayya ce ga annabi sallallahu alaihi wasallam to duk abin da ka girmama ko ka so saboda Allah to Allah kake yiwa kuma kana da ladan wanda yake bautatawa Allah wannan ita ce shine makami na ubudiyya shine makami na bauta na zama cikakken bawa ga Allah wadanda Allah madaukakin sarki ya yaba a cikin waɗancan ayoyi da muka karanta sai mu zakatar da karatunmu haka wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama.
Wani yana tambaya yadda ake tawassuli da annabi sallallahu alaihi wa sallama da sauran abubuwan da ake tawassuli da su a shari'a. Sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallama sun yi tawassuli da shi a lokacin rayuwarsa, ma'ana tawassuli da addu'arsa la bi zatihi, sukan zo su nemi annabi sallallahu alaihi wa sallama su nemi ya musu addu'a, kamar yadda matar da take farfadiya ta zo ta nemi annabi sallallahu alaihi wa sallama ya mata addu'a. Yace da ita, ko dai ki haƙura ko yi miki addu'a ki samu sauki, ko ki haƙura Allah madaukakin sarki ya baki gidan aljanna. Tace to in haka ne za ta haƙura, amma ya mata addu'a in farfadiyar ta zo, kada in ta faɗi al'aurata ta bayyana. Manzo Allah ya mata addu'a akan wannan, kaga wannan tawassuli ne bi du'a'i. Hadisin Uthman ibn Hanif, lokacin da makaho ya zo gun annabi sallallahu alaihi wasallam ya nemi annabi sallallahu alaihi wasallam yayi masa addu'a idan sai ya dawo, annabi sallallahu alaihi wasallam ya koya masa addu'a da zai yace je ya salla ya roki Allah da wannan. Kaga tawassuli ne bi du'a. To haka sahabbai suna yin tawassuli da addu'a, addu'a annabi sallallahu alaihi wasallam. Bayan wafatinsa suna yin tawassuli da wasu daga cikin bayan Allah, kamar yadda ya zo hadisin Umar cewa da suna tawassuli da annabi sallallahu alaihi wasallam da ya rasu sai suka yi tawassuli da amminsa Abbas. A nan inda da zatinsa ko jahinsa suke tawassuli, wafatinsa ba zai hana su ci gaba ba. To amma da yake da addu'arsa shi ake samu yana yin addu'a, inda ya bar duniya to shi ne suka je suna yin tawassuli da amminsa Abbas, wato ya musu addu'a, har ya tabbata a sunna da irin addu'a da yake musu. Haurata ana tawassuli da annabi sallallahu alaihi wasallam yayin da yake da rai, yake cikin sahabbansa sun yi tawassuli da shi bi du'a'ihi la bi zatihi aw bi jahihi. To ana mutum yana tawassuli da duk ayyukansa na kwarai, a'maluhu salihah, kamar yadda ya tabbata a sahih Bukhari wa Muslim hadisin mutanen nan guda uku da annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana sun shiga kogo, kogo ya rufe da su, kowannen su cikin mutanen nan guda uku ya faɗi irin aikin da ya yi saboda Allah, ya roki Allah da wannan aikin kuma suka samu mafita. Kaga tawassuli ne bil amal salih, mutum na iya aiki da na iya tawassuli da aikinsa, kai karatun Qur'ani kamar yadda annabi yake cewa iqra'ul Qur'ana was'alullaha bihi, حديث إمران بن حسين الترمذي اقرأ القرآن واسأل الله به فإنه يأتي قوم يقرؤون القرآن ثم يسألون به الناس. وكرنت قرآني كروك الله نشي ذا أي وسمتا نجزا سلونا نقبا سنا كرنت قرآني دمتا نسباس ونعم سوى دهكا كونكم كرنتا كوني ما بولك الله. تكاد أنن توسليني بالأعمال الصالحة, aikin da kai na karatun Qur'ani, ka gama karanta Qur'ani ka daga hannu kai addu'a, bayan sallah ko cikin sallah kai addu'a, bayan kai sallah kai addu'a, wannan tawassuli ne bil a'mal salihah, duk ya halatta a shari'a. Tawassuli bi asma'illahi al-husna wa sifatihi, walillahi asma'ul husna fad'uhu biha, Allah ce yana da sunaye mafiya kyau, al-husna af'alu tafdhilina hasana, bai ce walillahi al-asma'ul hasana ba, Allah yana da sunaye mafiya kyau, fad'uhu biha, ku roƙe shi da sunayensa, ya Ghaffar ighfir li, ya Latif ulqib bi, ya Razzaq urzuqni, ka roƙi Allah da sunayensa. To wannan duk ana yi, waɗannan su ne abin nan tawassuli mashru'i guda uku da suka zo a sunna. Amma duk wani tawassuli koma bayan wannan to tawassuli ne mubtada, tawassuli ne na bid'a, amma ba na sunna ba. Wani tawassulin ma shirka yake zama, shirka yake zama, yanzu kamar wannan da yace ya akramal khalqi ma liman aluzu bihi, kaga ai shirka yake, shirka yake. Wani kuma yace to ya zo a Bukhari annabi sallallahu alaihi wasallama yana cewa la tufaddilu bayna anbiya'illah, kada ku fifita tsakanin annabawan Allah. Hakanan a wata riwayar yana cewa la yabghi li 'abdin an yaqula ana khairun min yunus ibn ibnu matta, bai kamata ga mutum ya ce ni manzo Allah na fi Yunus dan matta ba,
to yaya kenan wannan hadisi zamu fahimce shi? Wannan hadisi malamai sun yi magana, wasu suka ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan min babit tawadu, amma an Allah madaukakin sarki ya ce tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd wa laqad faddalna ba'd an-nabiyina ala ba'd. Saboda haka Allah ya fifita wasu annabawa akan wasu annabawa, wannan da nassin alqur'ani. Don haka wasu suka ce annabi ya faɗi wannan min babit tawadu, wasu suka ce annabi sallallahu alaihi wasallam yana nufin kada a fifita shi akan wani annabi ta hanyar nakasa shi annabi. Ce to ba ga annabi Musa kaza, kaga ai annabi ya fi shi, ha kace to ba ga annabi Ibrahim ba ma an ce shi ma ya ƙarya, kaga annabi ya fi shi kenan, ga wane ne kaga ai yayi kaza kaza, kaga annabi kenan. To kaga kana fifita annabi sallallahu alaihi wasallam tare da nakasta wani annabi. To shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana wannan tafadul din. Wasu kuma suka ce a ya faɗi wannan ne qabla an yuha ilayhi bi annahu afdalul khalqi wa annahu afdalu annabiyyin. Wannan shine bayanan da malamai suka yi wa hadisin, amma abu ne wanda yake binassal alqur'an, binassal qur'ani cewa annabawa ba duka ne suke ɗaya ba, mataki mataki ne. Kuma annabi sallallahu alaihi wasallama shine afdalul khalqi, ana sayyidu waladi adam wala fakhar. Wani kuma yace ga hadisi nan yana cewa adiyafatu salasatu ayyamin wa ijazatu yawmin wa layla. Yaya ma'anarsa? Abinda yake nufi hadisi ne sahihi, akwai ta cikin sahihi sunan Abi Dawud. Adiyafatu baƙunta kwana uku ne, in ka sauka gidan mutum a matsayin baƙo, to haƙƙinka a kansa da Allah ya wajabta ya yi maka na matsayinka.